Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya jin mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa. Amina Bahari Auna tare da ni Madina Dahirun mai shanu. To kamar yadda kuka sani a duk ranar Talata, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Amma a yau 21 na watan Janairu shekarar 2020 za mu karkata manufar shirin namu. Sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekaru 41, saboda haka yau filin namu ne.
Kwarai da gaske Amina, yau kan filin namu ne.
Lallai yau din nan mun tattaro wasu ra'ayoyin ku masu sauraron mu da dattawan Najeriya.
Sannan mun yi diddigi cikin bayanan tarihin yau da gobe domin tunasar da ku lokacin da shirin ke karkashin jagorancin Halima Jamrau da Jamila Fage.
Daga bisani kuma za mu sa muku zuma a baki domin ku ci gaba da kasancewa tare da mu, inda za ku ji sabbin shirye-shiryen da za mu kaddamar a yau.
Masu sauraro ga waɗanda suka dade suna sauraron wannan shirin na yau da gobe. Za mu fara da jin muryar Halima Jamrau, wato tsohuwar ma'aikaciyar mu da kuma wacce ta fara jagorantar wannan shirin.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Laraba 14 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-22-16. Har wa yau kuna iya jin mu kai tsaye ta voahausa.com a internet da kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa, a Yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon Amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin tare da Halima Jamrau.
Madina, kice da shirin na nan yadda aka fara shi, ba wani canji. Yanzu kuma sai amsoshin tambayoyinku da Jamila da Halima suka taba karantowa, inda aka tambaye ku bambancin burin matasa maza da mata.
Haba, yau da gobe ai bukatun matasa maza da matasa mata duk ɗaya ne, domin bukatar matashin kirki ba ta wuce a samar masa da ingantaccen ilimi, samar masa da hanya mai dora rayuwarsa akan turba ta garba. Ai, waɗannan su ne manyan bukatun ɗan uwa matashi, kuma na tabbatar a wajen neman biyan waɗannan bukatun to ba maganar bambanci tsakanin maza da mata. Sako daga Abdul Malik Sa'idu mai biredi ta Sharbagu Gusau.
Yau da gobe ai duk ɗaya ne, domin kuwa burin matasa maza bai wuce su mallaki gida, mota da kyakkyawar mata ba. Haka zalika su ma matasa mata burinsu bai wuce su auri wanda yake da gida da mota ba. Sako daga Shamsu Habibu Azare.
A gaskiya bukatun matasa maza da mata a zamanance bukatunsu ɗaya ne, amma a addinance bukatunsu daban-daban ne. Sako daga Muhammad Abdulhamid Das.
Salamu yau da gobe. Dama ai Allah ya bambanta mu wajen bukatu, don kuwa darajar mata daban, haka ma na maza daban, don haka matasa maza sun fi bukatu. Sako daga Usman Fari Jebuwa Ward
Yau da gobe bukatunsu sun bambanta domin duk wani matashi namiji mai hankali burin shi baya wuce yadda zai rike kanshi ta hanyar aikin gwamnati ko sana'ar hannu amma matasa mata burin su baya wuce yadda za su yi su wuce kawayensu ta hanyar sa sutura mai kyau rike babbar waya da kuma uwa uba da za su samu namijin aure mai abin hannu sako daga Mujahiddin Muhammad
Ai da bukatar matasa maza da ta mata ɗaya ne saboda in matsalar matasa maza ta gyaru to ta mata ma za ta warke dan haka in har ta maza ta yi kyau to za mu aure su sosai kuma za su ji dadi matakar gaske sako daga Bashir Nasiru
A gaskiya matasa mata sun yi mu kirkirar abubuwa da dama a rayuwa dan haka su kusan kullun dogon buri ne da su sako daga Adamu Aliyu Ungulde
Sun sha bamban mana Kwarai ma da gaske, domin galibin matasa maza bukatunsu bai wuce samun aikin yi ba. Su kuwa matasa mata bukatunsu bai wuce samun rayuwa mai dadi ba. Kamar a daina tsangwamar sa gidajen mazajensu da ma'aikata da dai sauransu. Sako daga Isa Isa Kwafsi Asarara.
Akwai bambanci mai yawa a tsakaninsu. Maza sun yi mata bukatu domin su maza suke jagorantar al'amuran rayuwa a hannoni da yawa. Wani lokaci ma bukatun mata matasa a wuyan maza matasa suke. Sako daga Attahir Hashimu.
Idan ana maganar kyautata rayuwa, bukatun matasa maza sun fi na matasa mata yawa. Shi namiji mai nemowa ne ya kawo wa mace. Kaga kuwa dole bukatunsa za su fi na mace yawa. Sako daga Abubakar Baban Rabi Sarina.
Ina ko alama ba ɗaya ne ba saboda mata sun yi kowa bukata a rayuwa ta duniya tun daga san miji mai kuɗi, san girma a tsararsu mata da dai sauransu. Sako daga Abdul Aziz Akarami.
Salam filin yau da gobe. Ai idan ana maganar bukata, kowa da yadda tasu take da muhimmanci. Kamar maza dole tasu tafi kyautatuwa don kuwa idan tafiya ta yi tafiya, kowa karkashin sa yake dawowa. Da fatan Allah ya kyautata mana rayuwar mu baki daya. Amin. Sako daga Gamba Barau Fataskum.
Ai ba yadda za a yi bukatun matasa maza ya zama daya da na takwarorin su mata. Dan ko a gida zaka ga mahi yawan bukatocin matasa mata suna rataye akan takwarorin su maza. A makaranta ma haka kai a duk hannonin rayuwa sai kalilan da ba a rasa ba. Sako daga Muntaka Liman Tureta.
To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yayin da muke murnar cika shekaru 41
Amurka muna murnar cika shekara 41 inda fara shirin shiryenmu na sashen Hausa kuma ga mu da sabon shugaba Aliyu Mustafa tun zaki na muryar Amurka
Yanzu kuma sai sakonnin dattawan Najeriya kan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu yi wa shugaba mai ci Muhammadu Buhari kara mu fara da shi.
A kungin da yake jin Amurka, kun rubuta sai da ɗan shida zuwa shida da rabi ina sauraron ku. In dai ba akwai da ruwa, kun rubuta Allah a yanzu saboda ku bishe da kuke yi nan. Na ga ni a yanzu kana ci. A bude ina sauraron ku saboda a gaskiya adalci da kuke yi shi yasa ne da shi har kullum nake ba ku awa daya ta rayuwa ta kullum da Allah da shi shi ne kuna ɗauko ƴan jaridu daban-daban a kan wasu zuwa waɗanda ya shafi ƙasa a ji ta baki kuma za ku ɗauko mutane ko daga ƙasashe daban-daban ko ku likitoci daban-daban kuma sanin arziki kasa to wannan shine adalci idan mutum yana da wani ra'ayi menene karfin ra'ayin sa haka nan kurun ka tashi ka rubuta sanin ka koma jiji kai ne kai ka san ko ko akwai dalili kuma menene akidarka akan kasar ka akan siyasa to shi yasa nake sauraron ku kuma ko da bisa ba ta lokaci na saboda wannan adalci da kuke shi yasa nake sauraron ku kuma nake shakau
to shi kun tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ya kara da cewa
Allahu shukara wannan da tsaya din ne kun da ku kuna ayyuka da yawa da jama'ar kasa inda duk ake Hausa a Afirka a Najeriya kaɗai ba ina jin ku yana sauraron ku kuma abubuwan da kuke sawa suna da kyau kwarai da gaske ina muku fatan alheri Allah Ubangiji ya sa ku ci gaba da faɗakar da jama'ar duniyan nan baki ɗaya ina kuma albarka kuna kokari wurin ilmantar da mutane da faɗakar da kayan mutane da ake tafiye-tafiye na ayyuka yadda abubuwa ke tafiya ga duniya in kun ci gaba da haka alhamdulillah za su taimaki jama'a kwarai da gaske akwai program ɗin ku ne na sun shi bayan an gana labarin duniya haka nan da sauransu tsakanewa ina da ina sha'awar wannan program ɗin kwarai da gaske kuma tana ilmantar da mutane kuna kuma samun opinion na mutane shi ne kyan abin ne ina musamman ga 'yan Najeriya ya shiga sabuwar shekara ba ina muku fatan alheri na wannan sabuwar shekarar a yi ƙoƙari tun da voice of America ta ba ku hali ku yi amfani da shi ku faɗakar da ƙasan ku faɗakar da gwamnati ga abubuwa tun da ta ba ku dama kuna iya faɗan duk abin da ya kamata wanda kuke zaton in an yi haka zai taimaki ƙasan ne ko zai taimaki al'umman ƙasan ne sau damar da ita voice of America ta ba al'umma ina fatan za su yi amfani da wannan dama
to ina kika baro ministan yaɗa labarai a Nijar kuma fa
lokacin da mura America ta fara Hausa daɗi muka ji sosai saboda tun da lokacin nan muna yara muna sanar da sosai saboda daga lokacin nan muna sanar da turanci da su gifoli da sauran mutanen duka sai ga ta Allah ya sa ta fara Hausa ka ko sanar da duka Allah ya samu radio wanda kai harshen kwana kaka shi ka shi daɗi kuma da nan mun talaka duka ga dana jin daɗi wannan saboda daga lokacin nan radio duk ko kuma kai da Hausa sai ka ga na talaka so zo ga lokacin kai an dan kwana sa radio sai bisa wani talo a ke yi shi a sauraron labaru kenan wannan dali da muka ji a kuma fatan Allah ya sa daɗi Allah ya yi wannan abubuwan da ina yanzu kuma ga yanzu ina ganin gwamnatin America ta yi duk abin da ya kamata a yi don saboda al'umma masu jihar Hausa don ya ba su jihar Hausa don ya ba Hausa don su sare ta saboda tabbataccen da ta kai na muhimman labaru fadar gaske ta kai na muhimman labaru kuma da abubuwan da ta taka so saboda da kwadi a da mu daga duniya na kwadi abin da ta kaka so an yi gani da an yi zakara mushi aiki in ne na rani shi kai in mana nuna in yake yi ko ko cikin aikin shi kai sana'a kai tuna kasar su Hausa ya in wata dole da daga nan da kudi ko ibi da yi sanin kina zai yi ba su bayani duk da nan su buga su abin da ke ciki to sai da wani ko da mun sanar ta mu da kan da mun ko ta ga mu an da don mu sanari wannan kenan mu fata Allah ya karfafa wannan dankon mun da ga mun da America na ta bada bayani ko ta wannan sa bayani na gaske ba na kagewa sannan kuma yanzu an kawo ne sa ta Allah da tana cikin radio mu sanar tana cikin kuma tana cikin kamar din ne da ne mu kana nan ko da lokacin da zan sanar da ko da kun ci gudu da sanar da in ka ga bisa kuma yana gizo ka samu da sanar ne za ka lafa ko da kasar tura ko da ta duniya na ne san da ko computer ta in buga zuwa Hausa in samu da wani kuma Malaysia ko ne ko na kai aliyu da su fasa kwato shi ne wasu na rufe da lokacin da ina tunani da aka fara sanar mun fara da yusu ni da Alex Jilli Jilli a cikin masu adawa da lokacin mun na cikin masu iko mun na cikin farko na injiya da kuma ranar Lahara ta kowa shi wani ra'ayi ne to na ganin kamun zan nan ta fadi wani zai fadi wani zai gani wanda Allah ya sanya ne kalshe mai kyau ko zai tabara wajen ko iya magana to kai zai samu da shayi amma da lokaci ne kuma ana gane manufa kwara kwa ina ganin wannan abubuwa babban muhimmanci abubuwa ne kuma lokacin da mun tana tuno da mazan da dan da abin da kamata ka a tuno da ya tuno da ka yi ne ga yanka cewa da dai tana rabin da dan barin ta haka nan ya saboda wannan kuka ga ana yana ana wannan cikin wannan nan za a aika Hausa ne ko Sardauna ko kuma ta fara bayan ko sai su ko su zuwa nan ko su da kanu nan da su sai kuma nan abin da kuka yi kuma shi da wani gari sannan kuma ana kan al'adu da gari da muna da al'adu da tun yau nan da ka ta da ba su ne shi da kasan ne da zo da ko cewa abin da ke da sa su cira a dai ka al'adun mu da kwarai wannan da alheri wannan fa sai ta wannan wannan kuma shi kuna nan duka abin da ka da kuma duk fannin da na duniya akwai wasu gujeguje da zalle-zalle muna da labaruka da yawa kuma mun yi nan da ne wanda da dadi sannan kuma da tun siyasa ita tun siyasa abin da ya kamata yanzu ku sa kari a dinga waɗannan mata da hankalin mutane ku take su tun da yana da mai iko ku gano ta tuka da ne ku gano sosai da dadi a gaban nan mutane a ce kai ku aje da mu goyi ku aje mu kamar da Allah da Annabi ku zo ku ba kanku lafiya a zaman da dukkan da sai Amerika na hawan shi da gobe da Allah gashi gashi ta kawo ku kasa sanan na Afrika wadanda su yaka ba su tattalin arziki su ne kan sanan ne su da yunwa su da mazauni to kuma su ne ya yi su da bin da ana da dawa to ina ganin ne kawai ku gode karin ku dan saboda Allah masu sauraro ku ku yi dan can magana tun su ne yau dan da da ta su ne sanan su ne sanan da ku sanan sosai to ku ne sanan ku zan ba da ba'zi ba'zi bisa haka ne saboda mutane su gane cewa radio ita ta sauraro dan ni ga dan mu zan kare da mun radio ita ba ta kariya saboda radio shi ne cewa nan ne radio ne shi to ne shi shi ta shirye kai ne kuma kuna da masu sauraro to kuma shi dole nan to a zo su zo su gani su ba da su wannan fara bari amma dan ma ba ta ba radio ta wuce ba ko ta ne to dai kan da sai ka duba inda ya gara nan nan zamani to kana gani ko kuma shi ko dai ko da shi an kai
madalla bari mu je ga ministan matasa da wasanni wanda ya zama na tsohon shugaban sashen Hausa wato Sunday Dare wanda ya kawo mana ziyara baya-bayan nan kuma shi ma ya bayyana mana fatan sa gare mu yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu sauraro
to alal hakika ba sashen Hausa na muryar Amurka ta yi matukar taka rawan gani a duniyan Hausawa baki daya a koyina Bahaushe yake a farin sararin subhana din nan musamman ma abin da ya shafe mu a nan jiha Taraba inda na fi wayo shine wani su shekaru baya bazan iya tuna shekaran ba na shugaban kungiyar yan jaridu marubuta labarun wasanni wato Swan Aliyu Mustafa Sokoto da hali yanzu shine shugaban sashen Hausa ya kira ni yayi hira da ni yana mai gabatar da shirin labarin wasanni dangane da katafaren filin wasanni na John Lumiame Stadium wanda hali yanzu muke da shi wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan stadium da muke da su a arewacin Najeriya to lokacin an fara aiki sai aka yi watsi da aikin ba a yin aikin kuma duk shekara za a yi budget akan aikin kuma a cinye kuɗin ba za ka ga wani abu ya faru ba ya kira ni yayi doguwar hira da ni na nuna bacin ran al'umman jihar Taraba musamman ma masu sha'awan kallon ko kuma masu sha'awan harkan wasanni mako hudu yayi yana sa hirar nan yana gama sa hirar nan aka tada aiki wuta-wuta a hali yanzu gashi nan muna da bab filin wasanni wato wanda ake kira John Lumiame Stadium a nan jihar Lingo to kaga banda wannan kuma irin filaye a bari ya huce ba na bari wato ni ya huce a guri na saboda zan yi ta dariya tun zamanin su Halima Jimarau tun ma lokacin wanda ya fara shirin to kaga muryar Amurka ta taka muhimmiyar rawan gani a nan Najeriya ga tsaka mai wuya filin tsaka mai wuya ba mu bari ya wuce mu muryar Amurka ya wayar wa jama'a da kawunan su a arewacin Najeriya a jamhuriyar Niger a Kamaru Chadi Ghana da dai kasashen duniya baki da
Surana Alhaji Badar Mai Gonjo da kungiyar zabi sanka da taimako jiwa ta kasa Rashin Jihar Adama a gaskiya ina matukar farin ciki da wannan sashen Hausa na muryar Amurka da ya cika shekaru 41 a gaskiya wannan abun farin ciki gare mu ga dukkanin mai sauraron wannan tasha gaskiya muna farin ciki da wannan wato shekaru 41 da suka tika na watsa shirye-shiryen su gaskiya ba karamin alheri bane ga dukkan mai saurara wannan tasha ta muryar Amurka musamman sashen Hausa sannan na biyu akwai wani shiri wani tsohon shirin da suka yi Allah ya karai wato Ibrahim mai wada na malin fashi wato shirin sa na rai dangin goro wannan program din gaskiya ba zan iya taba manta da shi ba domin shiri ne wanda yake fadakarwa yake tunatarwa yake kuma nishadantarwa sai kuma abin da ya faru a zamanin rigigimin Boko Haram da ya tsanani a lokacin da kai ma tsohon gwamnati jihar Adamawa Adamiran Murtala Ahmad Yaron Yako a taki lokacin da ya je yankin wato Mincika Madagali an wannan dan tsakan kanu akai a taki nashi sannan sai na biyu ko kuma na uku zance game da shirye-shiryen da sabbin shirye-shiryen da wannan tasha za ta bullo da shi na muryar sashen Hausa na muryar Amurka wanda za ta bullo da shi za a saki sabbin shirye-shirye muna fata don Allah wannan shirye-shiryen da za a yi kokari a ƙara shiga karkaru a ji wato damoyin al'umma domin gaskiya dai wancin shirye-shiryen da ake sai ga duka ya ta'allaka yawancin shirin sai ga an karkare shi a babban birane ya kamata shiga ƙauyuka inda za a je a zakulo a ji damoyin mutanen wayannan ƙauyuka saboda a ƙara azaba saboda a ƙara sanar da gwamnati ga halin da wannan yanki suke ciki yana da kyau wannan a shigar da shi cikin wannan shirye-shiryen naku
sunana Baba Yali Kawu shugaban kungiyar Media Observers kungiyar da take kula da ayyukan kafafin yada labaru muna murna da cikan shekara 41 shiri da yafi burge ni a sashin Hausa suna nan da yawa don shirin su duka babu nayarwa amma kadan daga ciki shine lafiya uwar jiki wanda Dr. Muhammad Ladan yake amsa tambaya sai ka ga masu sauraro mu masu sauraro muna turawa a rubuce da wataran kuma da kuma ta waya mukan tura sannan kuma babban namijin kokari da suka yi su muryan Amerika sukan ba wa masu sauraro dama ya kira a waya ya bada sakonsa kaga wannan ba kowace kafa take ba gaskiya wannan abun ayaba mata ne sai kuma shirin tsaka mai wuya da kuma da ake ran asabar din nan ranan asabar da safe wanda ake a bari ya huce wannan shirin shi ma yana burge mu sosai mu masu sauraro sannan na karu da su da muryan Amurka da wajen bada rahoto akan lokacin rikicin Boko Haram tunda mu muna nan gefen arewa maso gabas ne kaga mun karu sosai wallahi a kan report da suke turawa akan maganan Boko Haram sai mu tsorata za mu bar gidaje mu sai kuma gaya mana ga gaskiyan magana to sabbin shirye-shirye da suke faman yi kuma muna musu fatan alkhairi musamman ma muna so a karawa tsaka mai wuya kamar yadda da ake a sati so biyu sannan kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku wanda mai gabatar da shirin a yanzu kan ya bar tsarin da ya kamata shi yake amsa tambaya mu ko mun fi son a kawo wanda abun ya shafa ya amsa tambaya ko wani ya amsa tambaya a kan madadin sa sannan su kara ba mu masu sauraro irin lokacin da za mu kara ci gaba da tofa albarkacin bakin mu
yau bikin ne
sashen Afafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. To yanzu ga wannan sanarwar.
Masu saurare, albishirinku.
Allah yayi dare gari ya waye.
Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka.
A ranar ne kuma ake sake fatalin shirye-shiryen mu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi full.
Gaban gari. Masu sauraron mu barkanku da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dan gari dake da manufar kawo muku tarihin garuruwan kasar Hausa masu da dan tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka VOA.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
gida. Kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma kokarin da suke yi wa al'ummar su.
Baki mai yanka wuya. Shiri ne da kan duba lamurran siyasa, ci gaba, dambarwa da kuma kalubalen demokradiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka.
Yanayi da muhalli shiri ne da zai rika tabo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin kokarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu.
Matasa a duniyar gizo shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa, ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zama mana kamar anta da jini.
Kasuwa akai mikilo ne, kasuwa
akai mikilo.
Gaskiya mu nan muna karrama masu ciniki.
Sai nawa kika siya gaskiya?
Na ce 2000.
Ah, ya wuce gaskiya.
Ya wuce.
Ara mun sai da mai. Gaskiya da 500 muke tare. Ah, na sani, ai su ai kasuwa ne ko ba haka ba. Ki dai baki da 400.
Kasuwa a kasar
wani kaya sai amale. Labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau, sai kuma gobe da yadda Allah. Kada ku manta fa, za ku iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata kan shafin mu na voahausa.com. A madadin abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa wato
Amina Bahari Auna
da kuma wanda ya taya mu bayar da umarni Mr. Daniel Brown, ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Muryar Amurka yau ta cancance.